أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706 0414 55, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 26 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1443, bajan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 29 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bahawar da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidras Hassan, nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akan kallon. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, sahih al-Bukhari da Muslim, daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. منزو صلى الله عليه وآله وسلم يجي متاني بكوي الله سبحانه وتعالى زي ساسو أشكين إنور السران الدباب إنور سي إنور سا نفر كنسو إمام عادل شوغبا آدلي نبيكما متى شند يتاسو أشكين بوتر الله. Na uku kuma mutumin da zuciyarsa kullun take danfare da masallaci. Na uku kuma mutane guda biyu da ainihin suka hadu dan Allah, suka kuma rabu dan Allah. Na hudun su shine mutumin da ainihin na hudun su shine mutumin da ya kasance shine mutumin da ya zamanto ya ba da sadaka, ya boye ta. Wato na hudun su shine mutumin da ya zanto wata mace mai kyau, mai daraja, mai matsayi, ta neme shi da lalata yace ina tsoron Allah. Sai kuma mutumin da ya ba da sadaka ya boye abin da ya bayar har ya zanto ba hannunsa na da na hagu bai san abin da hannunsa na bayar na da mai bayar ba. Sai kuma mutumin da ya ambaci Allah, fafadat aynahu, ya ambaci Allah shi kadai, idanunsa suka kwararar da hawaye saboda tsoron Allah. Waɗannan mutane ana nufin jinsin mutane guda bakwai, ba wai ana nufin kwara bakwai ba. Mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su a inuwar al'arshi ranar gobe kiyama suna da yawa, babu wanda ya san adadin su sai Allah. Amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ya faɗi jinsin mutum bakwai waɗanda za su kasance a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Inuwa ce da Allah zai halicce ta a wannan lokacin saboda ya ni'imta waɗannan bayinsa a cikin ta saboda ya ba su kariya daga tsananin zafin da zai kasance a wannan ranar. An sani a ranar gobe kiyama, lokacin da Allah zai tashi halittunsa duka bayan mutuwa, lokaci ne guri ne da babu maganar inuwa, babu maganar inuwa, domin guri ne da babu gine-gine, babu itatuwa, babu rufi. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Suna maka tambaya, inji Allah, game da duwar watsu, kace ubangiji na zai nike su tilis, wato aka za a nike zuwa duwar watsu gaba daya, ya zanto sun koma rirai babu su. La tara fiha 'iwajan wala amta fayadharuha qa'an safsafan, Allah ya bar bayan kasa ko doran kasa ya zama fili fetal, babu wani abu da zaka gani na itaciya ko na dutse ko wani na tudu ko wani rufi ko wani gini, babu. Allah zai bar doran kasa qa'an safsafan, wato fili wanda yake fetal, babu komai a cikin sa. La tara fiha 'iwajan wala amta, ba za ka ga wani kwari ko tudu a bayan ƙasa ba. To kaga irin wannan yanayi babu wani abin da za a ce da shi yana da inuwa, tunda ana samun inuwa ne daga gine-gine ko itatuwa ko wani rufi da za a samar wanda zai iya ba da inuwa. To a wani lokacin babu maganar inuwa. To amma wasu mutanen saboda kyawawan ayyukansu Allah zai halitta musu inuwar da za su shiga cikinta a lokacin da kowa yake cikin tsananin zafin rana yana neman tallafin ubangijinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad, annasu fi dhilli a'malihim yawm al-qiyamati hatta yuqda anhum, wato mutane za su zanto a cikin inuwoyin ayyukansu har lokacin da Allah zai gama hukunci a tsakaninsu. Wato kowa zai zanto yana shan inuwar aikin sa ne mai kyau in yana da shi, wanda ba shi da kiyawawan ayyuka zai zanto baya samun, ba zai samu wata inuwa ba. To waɗannan bayin Allah ko jinsin bayin Allah guda bakwai, Annabi ya ce za su samu inuwar da za su fake a ranar da babu wata inuwa sai wanda Allah subhanahu wataala zai samar wa mutane a dalilin kyawawan ayyukansu. Annabi ya ce na farkonsu shi ne imamun adil, shugaba adali, ce shugaba mai adalci. In aka ce shugaba, shi ne wanda yake da iko a kan mutane, sawa'un shugaba na gaba ɗaya wanda kowa da kowa yana ƙarƙashinsa, kamar mu ce shugaban ƙasa wanda shi ne lambar ta farko a ƙasar gaba ɗaya, ko kuma shugaba na wani yanki kamar shugaban jiha, ko kuma shugaba na local government, ko kuma shugaba na wata ma'aikata. Dukkan wani mutum dai wanda yake a ƙarƙashinsa akwai mutane wanda za su nemi wani adalci daga wajensa, to yana ƙarƙashin wannan wato rukuni shi ne imamun adil, shugaba adali. Adalci shi ne bawa kowa haƙƙinsa ba tare da an cutar da wani ba, tsayawa da haƙƙoƙin mutane da kulawa da haƙƙoƙin mutane, da aka sani cewa kowane shugaba Allah ya dora masa, kowane shugaba da Allah ya bashi shugabanci gwargwadon girman shugabancin sa, gwargwadon haƙƙoƙin al'umma da yake wuyansa, zai tsayar musu da adalci, zai karɓar wa mai haƙƙi haƙƙinsa, zai ainihin hukunta dukkan wani wanda yake yayi laifi ba tare da duban shi wane ne ba, ba tare da duba da kusanci ba, ko duba ga wani wantaka ko abokantaka ko wani zumunci, ba tare da duba da wato matsayin mutum ba, shi mai kuɗi ne ko ba shi da kuɗi, talaka ne, mai matsayi ne ko ba shi da matsayi, dan dangi ne ko ba shi da kowa, ba tare da wannan la'akarin ba. Kowa da kowa ya zanto a gaban doka a wajensa ɗaya suke, ba tare da la'akari wannan nashi ne ba, wancan nesa da shi yake, wannan masoyinsa ne, wancan makiyinsa ne, ba zai la'akari da kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba. To wanda yake da irin wannan sifa shi yake cewa shugaba adali. Ba a kiran shugaba adali sai ya zanto babu wani wanda ya fi ƙarfin dokar da za a kafa, da za a nemi kowa ya kiyaye wannan doka. To wanda zai tsaya da wannan doka ya zama hukuncinsa da zai yi wa na nesa shi ne hukuncinsa da zai yi wa na kusa. Hukuncin da zai yi wa masoyi ko maƙishi, wato shi ne hukuncin da zai yi wa maƙiyi, ko hukuncin da zai yi wa maƙiyi shi ne wanda zai yi wa masoyi. Ya zanto baya bambancewa. To wannan shi ake kira shugaba adali. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira muminai duka su zanto masu adalci. Yace ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani ku zantu wadanda suke tsaye da adalci masu ba da shaida dan Allah, koda kuwa akan kanku ne, wato abinda ya shafe ku ne ku a karan kanku, to ya zanto shaida da za ku bayar kun yi ta dan Allah. Awul walidai, koda kuwa shaida za ta shafi iyaye ne mahaifa, koda za ta shafi al-aqrabina makusanta ya'ya ko ƴan uwa ko ƴaƴan baffanni ko yayye ko kanne duka. Awul walidaini wal aqrabin, Allah ce in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, wanda za ku bayar shaidar nan a kansa ko ya zanto mai wadata ne ko kuma wanda yake talaka ne ba shi da shi, to a sani Allah subhanahu wataala shi yafi cancanta a duba ba su ba. Ba za ka duba mai wadata saboda wadatarsa ba, ka ainihin kifadar gaskiyar da kake fahimtar za ta cutar da shi, ko ka duba talaka saboda talaucinsa ka ki fadar gaskiya da za ta amfane shi saboda kana ganin ba shi da gata. Zanto shaidar ka gaba ɗaya ta zama daidai wa daida gare ka ne, ko ga iyayenka ko da danginka na kurkusa ko ga wanda yake da shi ko wanda ba ya da shi. In ka in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, su Allah ya kamata a duba ba su ba. Allah cewa in talu aw tu'ridu, in kuka canza magana kuka murguda magana saboda kawai kuna ganin cewa wannan naku ne wancan ba naku bane, aw tu'ridu kuka bijili kun san gaskiya amma kuka ki fadar gaskiyar a inda ya kamata ku fade ta ko ya wajaba ku fade ta, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, to Allah mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa, kuma zai muku sakayya gurgurdan aikin ku. In kikkiawa kuka yi zai saka muku da kikkiawan sakamako, in din mumuna ne za ku ga mumunan sakamako. Saboda ka Ubangiji subhanahu wataala yayi kira da cewa shaidar mutun ta kasance daidai wa daida bisa adalci. Allah subhanahu wataala a wani guri ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى yace ya ku wadanda suka yi imani ku zanto wadanda kuke tsaye domin Allah kuke ba da shaida ta adalci. Ubangiji yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kada gaba da wasu mutane ta hana ku yin adalci. Allah ce i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, ku yi adalci wannan shi yafi kusa ya kusantar da ku zuwa ga takawa, wato kiyaye dokar Allah. Kuma ku kiyaye dokokinsa, ku sani Allah subhanahu wataala mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne. Don haka anan ma Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa shaidar ka ta zanto shaida ce ta adalci, hukuncin ka ya zama hukunci ne na adalci koda kuwa ga wanda yake nesa da kai ne, koda ga wanda yake makiyinka ne, wanda yake tsakaninka da shi akwai gaba, randa duk ya kama ka faɗi gaskiya to ka faɗa. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, idan kuka yi magana to ku faɗi adalci ku faɗi magana ta adalci ku faɗi gaskiya koda kuwa wanda za ku yi maganar akan sa makusanci ne to wannan shine adalci shine abinda Allah subhanahu wataala ya ainihin saukar da littattafai ya aiko da manzanni domin a tabbatar da shi tsakanin mutane ubangiji subhanahu wataala yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist ubangiji yace hakika mun aiko da manzanninmu da hujjoji bayyanannu sannan muka saukar musu da littattafai da kuma mizani ma'auni na tantance abin da yake daidai da wanda ba daidai ba Allah ce liyaquma an-nasu bil qist dan mutane su tsaya da adalci ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da aiwa kowa da kowa adalci sawa'un muslimi ne ko ba musulmi ba Allah ce la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ubangiji subhanahu wataala yace Allah bai hana ku mu'amala da wadanda basu yaki ku a addinin ku ba basu fitar da ku daga gidajen ku ba an tabarruhum bai hana ku ku yi musu alkhairi ba wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi musu adalci saboda haka wanda ake tare da shi koda ba musulmi bane idan al'amarin hukunci yazo dole ai masa adalci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali na adalci a aikace lokacin da a fathu Makka aka kawo masa wata mata daga kabilar Banu Makhzum kabilar Banu Makhzum ɗaya ce daga cikin manyan kabilu na Qurayshawa a Makka kuma kabila ce wacce take da girma da gaske kuma take da daraja da matsayi da manyan mutane a garin Makka ace ga kabilar Banu Makhzum daga ciki ne Abu Jahal ya fito Abu Jahal kuma an san cewa yana ɗaya daga cikin dattawan Makka wanda suke da fada a ji a lokacin daga ciki Al-Walid ibn al-Mughira daga ciki ya fito shi ma daga wannan kabilar ta Banu Makhzum kabila ce dai wacce take da ita ake damawa a garin Makka a wancan lokacin to sai zanto akwai wata mata da ta fito daga wannan kabilar sai take shiga gidajen mutane tana aran kayan amfani amma sai daga baya ta kimayarwa kuma ta yi runtu cewa ita bata karbi komai ba wato za ta shiga gidan mutane ta ce a bata aran tukunya za ta dawo da ita idan ta ji tai amfani shiru bata dawo da ita ba aka nema su ce ita san bata karbi komai nasu ba waje ta ari wuka ko ta ari wani abin haka ko wani abu duk dai wani abin da aka saba amfani da shi a cikin gida sai ta karbi aro ta karbi shimfida in aka nema sai ta ce ita san wata karbi komai nasu ba to idan to labarin ta ya riga ya game ko ina an san ta da wannan aka kawo ta gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam shaidu suka tabbatar da cewa haka halin ta yake tuma da zai ari kayan mutane ya rika runtu yana cewa shi bai ara ba to wannan hukuncin wato barawo ne barawo kuma Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma barawo namiji da mace ku yanke hannayen su saboda haka aka kawo ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shaidu suka tabbatar da cewa tana wannan satar wato zamba cikin aminci to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannunta to sai ɗan uwanta tunda kamar yanda muka ce mai wato kabila ta babbar kabila ce a cikin garin Makka saboda sai ɗan uwanta suka rika ta zariya suna ta kai komo suna neman waɗanda za su yi mata shafa'a a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama nema mata alfarma kada a yanki hannunta saboda ka aje gurin wannan yace ba zai iya ba aje gurin wannan ba zai iya ba sai aka ce aje gurin Usama ibn Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha daga cikin wato waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake matukar su don haka bayan kobawarsa ga Allah sai ya zama dan sa Usama yana daga cikin wanda ya gaji wannan soyayyar da Annabi yake wa mahaifinsa ayyana ce da shi dan lilan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan gaban goshin sa Annabi yana son sa matuka kamar yadda yake son mahaifinsa sai aka ce ai babu wanda zai iya muku shafa'a nema muku alfarma a kyale matan nan sai Usama aka je aka same shi yaje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama don ya nema ma wannan mata alfarma kada aiki hannunta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata rai yace atashfa'u fi haddin min hududillah haddi na Allah ne kake neman alfarma akan sa wato kake neman a fasa yin haddi da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ayi ga masu laifi Annabi yayi rantsuwa yace waymullah لو أن فاطمة بنت محمد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شنارا سيد الله دأت فاطمة شير محمد ذاتي ساتة. النبي شيد كنسا. شنارا سيد الله دأت فاطمة إير محمد وتوئس صلى الله عليه وسلم ذاتي ساتة. توداني دكينا زين ينكها ننتا. بما ويساء ينكها ننتا با. با لا أمرت بقطع يدها. لقطعت يدها. Da ni da kaina zan yanke mata hannu kaga kululuwar adalci kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar san irsa yana cewa bad'atun minni yu'zini ma adaha duk abin da ya cutar da Fatima ya cutar da ni wani yanki ne Fatima daga gare ni haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ya ganta yakan tashi cikin farin ciki ya rungume ta ya kamo hannunta ya zaunar da ita amma anan yake cewa wallahi da ita ce za ta yi sata sai na yanke mata hannu to wannan shine kololuwal adalci to mutumin da zai zanto adali a cikin hukuncensa to wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa albishir kuma ya zanto shine farkon wanda aka fada shine farko shine a kololuwal list na mutanen da za su shiga aljanna ko kuma da mutanen da za su samu inuwa a ranar da babu inuwa sai inuwar Allah saboda haka ashe wajibi ne ga shugabanni in suna son su samu tagomashi irin wannan daga Allah subhanahu wataala su zama masu adalci su zanto masu adalci cikin hukuncin da Allah ya dora musu hukunci wato shugabanci wani abu ne mai hadari a rayuwar dan adam ba abu ne mai sauki ba duk mutumin da Allah ya dora masa shugabanci to ba karamar jarraba ubangiji ya sa shi a ciki ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdurrahman ibn Samura la tas'al anil imara fa innaha nadamatun fid dunya wa khasaratun fa innaha amana wa nadamatun yawm al qiyama nabi yake cewa Abdurrahman ibn Samura yace kada kai ce zaka tambayi shugabanci wato ka nemi shugabanci kada ka kuskura ka nemi shugabanci domin shugabanci amana ce kuma a ranar gobe kiyama na dama ne amana ce mai nauyi anan da zaka nema a dora maka in baka kiyaye wannan amanar ba ko ka zalunci wani ko ka cutar da wani saboda wannan shugabancin da kake da shi ko wani ya koka bisa wani haƙƙin sa da ya nema baka tsaya ka karbo masa ba ko kai kai da kanka kai yadda zaka rike masa haƙƙin sa to babu shakka Annabi yace zaka yi nadama ranar gobe kiyama zaka yi nadama ga ranar gobe kiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da dama yana cewa shugabanci wato shugabanni babu wanda zai kubuta a ranar gobe kiyama sai wanda ya isar da ya sauki haƙƙin Allah da ya dora akan sa sai wanda ya sauki haƙƙin amanar da yake kansa shi yasa wato magabata na kwarai suke turereniya wajen batun shugabanci ba kowa yake yadda ya karbi shugabanci ba in kuma mutun ya karbi shugabanci to ya dinga kaffa da wannan shugabanci hatta wasu abubuwan da suke haƙƙin sa ma tsoro yake karba dan gudun kada ya shiga haƙƙin wasu haƙƙin sa da yake nashi ne ma kokari yake ya ga cewa ya ma hakura da wani abu domin kada ya je gaban Allah subhanahu wataala a tuhume shi da cewa ya shiga haƙƙin wasu da haka wanda ya rike amana ta shugabanci ya danna zuciyarsa ya yaki shaydan na mutum da na aljan ya yaki shaydanu shayatinul jinni wa shayatinul ins to duk mutumin da Allah ya bashi shugabanci to in ba ya masa gaban da gamo da katar ba ya bashi masu mashawarta na kwarai to za a rika dora shi ne akan turbar halaka za a rika dora shi ne akan abinda ba zai haifar masa da mai ido ba don Allah ya so mutun lokacin da ya samu shugabanci sai Allah ya hada shi da mashawarta na gurai da za su ga ya masa gaskiya ko ba ya san ji ko mai dacinta za su fada masa abinda ya dace za su nuna masa abinda bai dace bai guje shi to wannan yasa shugaba da ya tabbatar da adalci ya zanto shugaba ne wanda yake bisa wato bisa kololuwa wajen yakar zuciyarsa da hana wa zuciyarsa abinda take so da hana wa ransa abinda yake so don haka sai ya cancanci ya zama shine a kololuwar list da mutanen da za su samu wannan tagomashi imamu adil shugaba adali saboda ka kira zuwa ga shugabannin mu manya da kanana su zanto masu adalci a duk irin wani hukunci da za su yanki hukuncin da ya shafi ɗaiɗaikun mutane ko ya shafi al'umma kada su yi hukuncin da mutane za su kuka cewa an zalunce su idan bawa ya kuka wa Allah an zalunce shi to fa Allah subhanahu wata'ala ba zai bar zaluncin ne tafi a haka ba babu bawan da aka zalunta ya kuka wa Allah subhanahu wata'ala bisa zaluncin da aka yi masa Allah bai karban masa haƙƙinsa ba domin cewa yake la an surannaka walau ba'da hin ko ba yanzu ba sai na taimaka maka ko wane ne kuma ba wai sai wanda yake bawa na gari ba ko bawa ne wanda babu kikkiawar alaka tsakanin shi da Allah in dai zalunta sa akai to Allah baya san zalunci kuma zalunci duhu ne ranar gobe kiyama duhu ne akan duhu kamar yadda yazo cikin hadisin ibn Umar annabi yake cewa az-zulmu zulubatun yawm al-qiyama zalunci duhu ne bayan duhu duhu ne akan duhu ranar gobe kiyama saboda haka shugabanni zanto masu adalci kiyaye adalci ku kiyaye haƙoƙin al'umma kada ku rika yin hukuncin da zai zanto akwai zalunci a cikin ga al'umma ko ga mutun daya ko ga mutane da yawa ko ga wani rukuni na al'umma idan kuka yi haka to babu shakka kar ku yi zaton cewa anan abin za a yi shi ya kare tun daga kabari mutun zai fara ansa tambayoyin da zai fara jin tambayoyin da ba shi da ansar su Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu ya kuma tsarkake mana zuciya ya ba mu ikon yakar san zuciya ya yakar shedanu na mutane da aljanu
to amin su mamin malalai saka alkari akwai mai tambaya na farko da yake cewa malam shine je gidan marayu sai ya dauko yaran da ba a san mahaifinsa ba sai yake tambaya shin zai iya sa sunansa da yaran tare da nasu ya hada
babu laifi dama abinda ba a so shine ya kasance mutum yana da mahaifinsa sai ya canza sunansa da sunan wani saboda baya son a kira shi da sunan mahaifinsa to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi daban-daban yake cewa ba mu bashi yake kuma kiran wannan abin da sunan butulcewa Allah butulcewa ni'imar Allah domin ba karaman ni'ima bace a samar da kai ta hanyar uwa da uba ka san cewa ga wani ne mahaifinka wannan ni'ima ce da yawa suna son su san su waye mahaifansu mazaje ba su sani ba to sai zanto kai Allah subhanahu wataala ya samar da kai ta hanyar da kai sanin wani ne mahaifinka kuma ka rika butulce ba wannan saboda karena wannan ni'imar da ya baka kana ga kai a ce dan wani ne kafi jin dadi to wannan butulci ne da Allah yake fushi da mai yin sa to amma in ya zanto mutum ba a san mahaifinsa ba to dole za a kirawo shi da wata inkiya da za a fahince shi kasancewar wannan shi ya rike shi da shi ne za a yi masa inkiya a gane wani ake nufi sunan shi Abdullahi sunan wanda ya rike shi Hassan misali Abdullahi Hassan ba ka ce Abdullahi na wani Abdullahi na wajen Hassan ka ce Abdullahi Hassan shikenan sai zanto ya zama kamar inkiya ce da ake gane shi malamai suna cewa idan mutum ya riga aka san shi da wani suna wato ba shi ya sa kansa ba mukan samu wasu daga cikin musamman ma a shekarun baya can da fadakarwa ba ta zuwa kunnan mutane da wuri sabanin yanzu da kafofin watsa labarai masu wato taimako ga al'umma wajen ilmantar da su suke fitar da bayanai ta kafofin su da suka shafi shari'a a da can sai wanda yake da radio ba kowa yake iya mallakar radion ba sannan masu fadakarwar ma ba su da yawa kamar yanzu to zaka ga cewa mutum ya dau dan wani ko dan uwansa wansa ko kaninsa dan babbansa ya kai shi makaranta sai ya sa masa sai a yi masa register da sunan wannan ya zanto duk takardunsa sunan yayansa ne misali da ya sa shi makaranta ko mijin babarsa da ya sa shi makaranta duk gaba daya ya dauki wannan sunan har ya zanto da shi aka fi sanin sa abokansa abokan huldarsa to wannan ba a cewa ya aikata haramu ba a cewa kuma dole sai ya canza takaddunsa ya dawo da sunan mahaifinsa domin anan ba wani abu ne da shi yayi da radin kansa ba don ya boye sunan mahaifinsa ba wannan bane yayi haka ba ya da laifi domin anan za a kira shi da sunan da ya shahara da shi dan a fahi dan a gane shi wane ne wannan malamai sukan ce babu laifi a irin wannan saboda in ya zanto wanda ba a san mahaifinsa ba ma gaba daya kaga shine yafi cancanta a samu da masa lakabin da za a iya gane shi lokacin da aka ambaci sunan sa
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatu Rahma ne daga gidan talabijin Rahma kuma muna tare da shirin malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita ta cikin wannan shiri zamu dora nan gaba kadan ku dakace mu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma inda muke tare da shi malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malamin yayi bayanin cewa idan mutum ya bayyana karatu a wajen da ake boyewa cikin mantuwa babu sujjadar rafkanwa a kansa to shine yake cewa malamin a wannan yanayi ne idan mutum ya bayyana ko kuma ya sirranta zai yi sujjadar rafkanwa
bayyana karatu ko boye shi yana daga cikin hai'a ta sallah wato baya daga cikin wajiban sallah yana kuma daga cikin sunnun da suke na mustahabbi sunna ce ta mustahabbi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka a salloli da ake boye karatu yakan boye karatukansa duka sallar da ake bayyana wani bangare na karatunta kamar sallar magriba a rak'o'in biyun farko akan bayyana karatun fatiha da sura ko sallar isha'i a rak'o'in biyun farko akan bayyana karatun fatiha da sura ko sallar asuba a rak'o'in ta duka guda biyu akan bayyana karatun fatiha da sura to haka nan guraren da ake boyewa annabi yana boyewa to sai dai kamar yadda yazo a cikin wasu hadisi na shi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan shiyar da sahabbai wani lokaci aya ko wasu ayoyi daga cikin karatun da yake asirce wannan yazo ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbata daga cikin aikin wasu daga cikin sahabbai kamar yadda yake cikin littafin musannaf na ibnu abi shayba cewa sun yi karatu a sallar da ake bayyana karatu a boye karatu sun yi a bayyane kuma ba tare da an ruwaito cewa sun yi sujjadar sahwa ba malamai sun yi sabani a wajen batun sujjadar sahwa lokacin da aka bayyana karatu ko aka boye karatu amma magana wacce ke mafi inganci shine dan mutun ya bayyana inda ya kamata a boye bisa mantuwa ko ya boye inda ya kamata a bayyana bisa mantuwa wannan ba sai ya yi sujudus sahwi ba wasu malamu ba suna cewa koda amdan yayi koda da gangan yayi ba sai ya sujudu sahwi ba buƙatar a mata sujudu sahwi malikiya suna cewa duk sanda ka bar sunna akwai sunnonin da suke kira sunan khafifa akwai sunnoni kuma da suke muakkada sunnoni masu ƙarfi akwai kuma sunnoni da suke kira yan saffa saffa haka ba masu ƙarfi sosai ba marasa ƙarfi sukan ce in aka bar sunna biyu abinda ya sama to wannan za a yi mata sujudi in biyu ne za a yi mata sujjada ta abin nan ta sahwu za a yi mata sujjada sahwu in ya zanto mutum bai bar gurin ba ko kuma lokaci bai yi tsawo ba in kuma ya riga ya bar gurin ko ya yi tsawo shikenan ta fadi sallarsa ta yi in kuma an manta saboda sunnoni uku sukan ce to mutum in yana kusa ko kuma lokaci bai yi tsawo ba to zai yi sujjada wacce take ta rage da yayi ita ce sujjada ya zanto sujada kabli in kuma ya riga yayi sallama yayi sujada ba addu'a mai kuwanta in kuma bai yi sujudu sahwi ba kuma lokaci ya dau lokaci ko ya bar gurin suna cewa sallarsa ta baci wannan shine abin da su malikiya suke faɗa amma bisa magana mafi karfi ta fuskar dalili shine cewa babu sujudu sahwi wannan shine maganar imamu Shafi'i tace maganar Hanabila wato imamu Ahmad ibn Hanbal saboda dalilai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan lokaci kuma sannan inda a ce kowace sunna inda a ce barin sunna a cikin salla zai sa ayi sujudu sahwi to zai wahala mutum yayi salla bai sujudu sahwi ba saboda sunnonin da mutum yake bari a salla suna nan da yawa wasu mutum ya san su wasu ma bai san su ba ai gafala bai san cewa abu kaza yin sa a sunna ne a salla ba hatta wajen zama hayyar zama wajen zama su kansu malaman ko sun saba akan wasu sunnonin wani ya ce kaza sunna ne wani ya ce kaza ba sunna bane kamar du'aul istiftahi a gurin malikiya ba a yin du'aul istiftah ba a bismillah ba a isti'aza a farkon sallah a gurin sauran malamai saboda nusu suna cewa sunna ce to kaga in mutun ya manta bai yi ba kaga a gurin sa sai yayi sujjada wacce ke ta sahu saboda hatta zaman tawarruk wato ko kuma zaman iftirashi nau'i ne na zama a sallah raina da cikin sunnonin sallah sunnonin sallah suna nan da dama wanda mutane ba kowa bane yake iya kiyaye sunnonin ta ba farillai ba wanda suke wajibai ne a sunnonin suna nan da yawa to kaga a ce duk sanda mutun ya manta ɗaya biyu sai yayi sujjada sahu to abu shakka ba musalla da zai yi bai mata sujjada sahu ba wannan shine magana wacce take tafi karfi kuma ita ce tafi sauki ma ga masu yin sallar
to sai wannan yake cewa mallan al'ada ce a dama ce idan tayo ba za ta yi salla ba sai bayan kwana 40 ko da jini ya dauke to sai yake cewa mallan iyaye na baya da suka irin hakan kuma yanzu suka gane ba daidai bane ya za su yi shin za su rama sallolin ne ko kuwa an ta tabbata za su rama yayi kamata su yi
ba sai sun rama sallolin da suka bari a baya ba dukkan wani abu da mutun ya aikata shi ba tare lokacin bai san hukuncin sa ba ba wai ganganci bane ya hana shi yayi abin ko sakaci ko rashin daukan abin da muhimmanci a'a shi hukunci ne bai sani ba to ran da ya sani to daga lokacin ne abin ya hau kansa a lokacin ne ya wajaba ya kiyaye wannan abu kada ya sake aukawa cikin akasan sa amma abin da ya riga ya wuce wannan afallahu amma salaf abin da ya riga ya gabata Allah ya yafe masa wannan zamu ga cikin koyarwar su hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa haka yake nunawa san da mutun yake yin abu ba daidai ba Annabi ya fadakar da shi to baya cewa duk da baya sai ya je ya sake su a lokacin da ya sani to a lokacin aikin zai fara hadisan al-musii salati mutuban da yayi sallar gaban Annabi ya ga bai yi sallar sa daidai ba Annabi ya zo yayi wa Annabi sallama Annabi ya ce je ka sake sallar don baka yi sallah ba ya sake annabi ya tace zai ka sake baka yi ba karshe dai ce ya rasulullahi bazan iya wanda tafi wannan kiyo baka koyar da ni sannan annabi ya koya masa amma duka ruwayoyin hadisin ba mu ji inda annabi ya ce to duka sallolin da kai a baya ka koma ka sake su ba ita dai wannan sallar tar lokacin tunda ita lokacin ta yana nan saka hukuncin ta ita yana nan bai gushe ba shi yasa annabi ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli amma bai ce da shi ka je ka sake duka sallolin ka da suka wuce ba aka nan mutuban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a filin Arfa ya saka tufafinsa ya kuma caba turare bayan kuma ihrami ake sawa sannan kuma ba a sa turare in aka ana cikin aikin haji Annabi ya ce ya cire wannan ya sa ihrami sannan kuma yayi abin da yake a haji irin abin da yake a umararsa ko yayi umararsa kamar yadda yake hajjin sa amma ba wuce Annabi ya farlanta masa wani abu ba mutanen da suka rika sahabban da suka rika daga igiya suna dubawa idan abin da sun yi sahur suna dubawa su ga za su iya bambance bakar igiya da farar igiya sai in sun iya bambancewa sannan suke daina ciye-ciyen su Annabi ya ce musu ba wannan ake nufi ba ana nufin hasken alfijir daga duhun dare Allah ya ce subhanahu wataala fakulu wa shrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr Annabi ya ce bayadul fajri min sawadil layli ake nufi amma Annabi bai ce da su to duka kwanakin da kuka yi a baya kuna cin abinci bayan fitowar alfajir sai kun sake ba to wannan ne yasa malamai suke cewa wajibci yana tabbata ne bayan ka san abin wajibi ne akan ka. Saboda ka abin da ka riga ka yi shi a baya baka san hukunci ba, daga baka sanar daga hukunci to daga lokacin ne abin yake hawa kanka. Da haka babu magana cewa sai sun saki duka wasu sallolin su a baya da musu ba.
Na'am, sai wannan yake cewa malami ne ne matsayin rigakafi a musulunci.
Halalci. Halalci kamar yadda aka sani mutum yakan dauki wani mataki na kare kai. Wanda baya kore kaddara. Baya kore imani da kaddara. Wasu na cewa ai akwai kaddara, saboda in abin da Allah ya riga ya kaddara maka ba ta yadda zaka iya kauce masa. Don haka meye sai ka ce bar ka dau wani mataki, kawai ka zauna in kaddarar kace ba zaka kauce mata. In kuma abin ba kaddara wannan ba daidai bane. Allah subhanahu wata'ala shi yake cewa ya wal ladina amanu khudhu hizrakum, ya ku wanda suka imani ku shiga taitayin ku ko ku riki kariya lokacin da sahabbai suke fita yaki ko bimini suke fita yaki. Allah subhanahu wata'ala ya ce in za su yi sallah su yi salatul khawfi a lokacin da ake cikin yaki. Wasu su yi sallah, wasu su yi gadi, daga baya wasu su zo su yi, wasu kuma su zo su yi musu gadi. Dan menene ba a ce kawai ku je ku yi sallar ku ba, abinda ba a rubuta muku ba zai same ku ba. Allah ya ce ku riki wato taka tsantsan ta yadda zai zanto kuna daukan wani mataki ne da za ku kare kanku. Wannan shine abinda ake cewa rigakafi. Ita kanta addu'a da muke, Allah ka garraba ni da kaza ko Allah ka bani kaza, ai wani abu ne wanda inda a ce ana dubar kaddara kawai to ba za a yi addu'a ba. Sai ce ai Allah ya riga ya kaddara, me zaka roka? Ba wani abu da zaka roka kenan. Saboda haka zaka iya yin rigakafi cewa wani abu da zaka nema shi ma yana daga cikin kaddarar. In kai rigakafin shi ma kaddara ce, inda ba Allah bai rubuta maka rigakafin ba zaka yi ba. Saboda haka dan mutun yayi ba wani laifi yayi ba.
To sai wannan yake cewa menene shari'a ta ce dangane da wanda ya gina sabon gida zai tare, me ya kamata ya shirance a ranar da zai tare din?
Babu wani abu na musamman illa abinda aka sani cewa duk wanda zai sauka wani masauki wanda yake sabo a gurin sa, ko a tafiya ko a zaman gida, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta abinda zai fada a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sauka zai sauka wani masauki ya fadi wannan, to ubangiji zai tsare shi daga sharrin da yake wannan guri. Saboda haka ko tafiya kai ka sauka a hotel kai wannan addu'ar lokacin da kake shiga dakin hotel, duk da cewa dakin hotel din ba sabo bane, daman can ka zo ka samu shi wasu sun zauna kafin ka, amma dai kai yanzu sabon shiga ne cikin sa, to sai ka fada uzu kalimatillahi tamma sharri ma khalaq. Kai ko tafiya ga mutun yake a cikin daji yazo zai yada zango a karkashin wata itaciya, to in yazo zai aje kayan sa ya zauna sai ya fadi wannan addu'ar. Saboda ka ko gida mutun ya gina zai shiga gidan da shi da iyalansa sai ya gaya wa iyalinsa da ƴaƴansa cewa to duk wanda zai shiga ga addu'a sai yayi, don Allah subhanahu wataala zai tsare shi daga sharrin da yake wannan gurin har ya bar gurin. Haka yazo a hadisi, Allah subhanahu wataala zai tsare shi daga sharrin wannan gurin hatta yartahil, lokacin da zai bar gurin. Wannan shine abinda yazo a sunna, amma dukkan wani abu da kaga ga wasu suna yi wani abu ne na molanka, su kawai suka yi tunanin cewa hakan ya kamata su yi, a ce a yi saukar alqur'ani. Wannan babu inda aka ce da za a sauki sabon gida a yi saukar alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina gida ya gina sabo, ya gina matansa kowace mace ya gina mata gidanta. Amma ba mu je a sira ba ko a littafan hadisi an ce an yi saukar alqur'ani, inda a ce wani abu ne na sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kwadayi wajen ya aiwatar da sunna, wajen ya aiwatar da abin da yake alkhairi ne. Haka nan ba mu taba jin wani sahabi, duk sahabban da suka yi hijira da suke da hali duk sun gina gidaje a Madina, suna da gidaje. Abubakar yana da shi, Umar yana da shi, Uthman yana da shi, sannan sauran sahabbai duk sun gina gida. Amma ba mu taba jin wata riwaya koda daya koda mai rauni, irin a ce hadisi mai rauni, a ce da aka yi gidan wani sai da aka je aka yi karatun Qur'ani ko aka sauki karatun Qur'ani. Ba mu taba ji ba. Kaga kuwa da alkhairi ne ya kamata a ce su suka fara yi, kuma wanda duk za su zo bayan waɗannan cewa kai su yi koyi da su. Wallazina taba'uhum bi ihsan, ittaba'uhum bi ihsan, wanda suka bi su da hanyar kyautatawa, wato suka yi abu mai kyau irin wanda su ma suka yi. Saboda haka duk wani abu kuma da mutum zai kawo a addinance ba shari'ar Allah ba, ba Allah ne ya shar'anta da manzonsa ba, to wanda za a bayar masa da kayansa. Zaka a kokarin neman taimakon Ubangiji da ta hanyar bin abin da ya shar'anta ba ta hanyar abin da mu muke ganin a kokarin mu cewa haka za a yi ba. Na'am.
To sai wannan yake cewa mallam tambayar sai tace menene halaccin bayyana addu'o'in sallah kamar idan mutum ya dago daga ruku'u ko sujada a bayyana addu'ar ta hamdan kathiran da kuma rabbi ghafirli.
Ana yin su ne a sirri, ba ana yin su ne a bayyana ba. Amma babu laifi dan ka wani lokaci wajen fada na jikinka na kusa da kai na raba da kai ya danji abin da ka fada, wannan babu ba zai zama laifi ba. Amma dai kai zanto ka daga murya wanda yake mutun na uku tsakaninka da shi ya ji ba me kake fada, wanda ya zanto akwai jahara ciki. Amma abin da ake mutun ya ji yadda kansa shine al'asal, mutun ya zanto kawai kansa yake jiyarwa ba yana jiyar da suke dora da shi ba. To amma lokaci yakan iya sautin ya subuce har ya ji yadda na kusa da shi, wannan ba zai zama da matsala ba. Amma kai ya zanto al'adar sa ce duk sanda zai yi sai ya daga murya na kusa da shi ya ji, to ga zanto haka ake kaga masallaci lokacin da aka dago daga saudin rudewa zai kowa ya bayyana murya shikenan duk rudewa zai da tasbihi, wanda ko ba haka ce sunna ba.
To sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin samar da limamai da yawa na juma'a wanda za ga ana karba
babu komai? Shi limamin juma'a kawai da ana son ya zanto limami ne wanda ya san hukuncin sallah, idan yayi sallar sa shi kadai ta yi, kuma ya san abin da ake bukata ga limamin juma'a, ma'ana zai iya tsayawa yawa mutane hudu ba sannan ya ja su sallah. Wannan shi ne abin da ake bukata ga limamin juma'a. To duk wanda ya cika wannan sharadin zai iya zama limami sawa'un wannan juma'ar shi yayi ko ba shi yayi ba, inda har ya cika wannan sharadin babu inda aka ce in ya rike wuta kai ya saki kai ya bar wani yayi, ko sai in baya nan sannan wani zai iya yi, babu inda aka kawo wannan sharadin. Shi yasa zaka ga malaman fiqhu ba da malaman abin da ba sa maganar wannan, sai dai su yi maganar yin juma'a barkatai a guri ga masallaci da zai isa juma'a, ba kadan yi musu ba amma ai ta bude masallatan juma'a. Wannan shine suka yi ta fada akai, suka ta nuna cewa ba mutum yayin sallah a wani masallaci irin wannan bayan ga wani da ya riga shi kuma ba cika yake ba, ba kadan yayi ba, to bai da sallar juma'a. Wannan shine abin da suka yi ta fada ma kusan kowa zai ci bai da sallar juma'a, bai da sallar juma'a. To koda ba a ce bai da sallar juma'a ba a ya zanto wannan kauli ne marjuhi, to amma dai yana nuna cewa ba haka ya dace ba. Amma shi limami dan yayi ta'addudi kamar limamin khamsu salawat ne, ya halatta a yi limami sama da daya, wanda duk sun yi maganar ma ana iya yin aksar min ratibin, ya zanto dai waɗannan su suke yin sallah akai akai salloli guda biyar dinnan, to dukkansu ana kiransu a imma ratibin, wato imami ne ratibi. Haka da ita shi ba da juma'a kuma ana yin akan yi istikhlaf, wato limamin juma'a yakan iya zuwa ya hudu ba wani uzuri ya zo ma ba zai iya yin sallah ba, ya gama hudu ba ya so kowa sai kawai jiri ya dauke shi aka kama shi aka fita da shi, za a ba za a fara sallar juma'a ba sai wani ya shige ya yi sallar kuma ta yi. So haka kan iya yin samu saboda wata bukata ta sa haka.
To sai sako na gaba yake cewa cikin sallolin farilla da ake da su guda biyar, yace dukansu yakan ga ana kiran sallah kuma ba da mintuna kamar 10 kafin tayarwa. Yace amma banda sallar magriba shine yake cewa shin akwai wani sunni ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yin bayani akan hakan, yace yana bukatar karin bayani.
A'a, wannan kawai dai wata al'ada ce ta wasu wanda suka mayar da sallar magriba daban wajen baiwa mutane dama su shirya, don shi kiran sallah abin da yake nufi sanar da mutane lokacin sallah yayi, duk abin da suke su bari su shirya su zo masallaci. To idan ya zanto kai kiran sallah, ma'ana ka ce mutane a zo sallah, mutane sun bar watsar da abin da suke yi suna ta kokarin yin alwala, ka kuma ta da sallah ka sa sun rasa sallar nan ko sun rasa wani bangare na sallah, kuma ya zanto kullun haka kake yi, wannan ba daidai bane, kuma ya saba wa sunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yin nafila ma kafin magriba, duk da ba ta cikin rawatib amma tana cikin nafilfilu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbansa suka yi tabbatar da su, kuma yace ma ayi, yace sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. in aka yi kiran sallar magriba a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam za ga sahabbai suna ta kokarin samun rurka domin su yi raka'a biyu saboda kaga in ka mayar da kiran sallah daga shi sai iqama a magriba ka rushe wannan sunna ka hana yin ta kai Annabi ya ce sallu kai kana ce kada ku kuskura ku tayar da sallah za mu yi iqama wani zaka ga limamin ma yana tsaye yana jira a gaba kiran sallah ba sanda zai shigo ma daidai lokacin da kiran sallah za a yi zaka ga yana cikin mihrabi tsaye da ladan yana gaba kiran sallah ba zai cira nan da can ba sai ya fara iqama wannan ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da sauran ake ba da dama dan waɗanda suka dan sha'afa basu kula da lokaci ba ko suna cikin wani abu da ya daukan hankalin su ka kira sallar magriba to wani ba ya da alwala zai je alwala zai kama ruwa zai alwala to amma kana ya gama kiran sallah ka ta da iqama kiran sallah ya zama ba shi da wani ya zama daidai yake da iqamar ba shi da ma'ana ba hikima yin cikin yin sa da sai a ce kawai ita magriba kawai a rika iqama amma aka ce a kira sallah dan me dan a kirawo wanda yake nesa ko wanda ya sha'afa ko wanda suke cikin wani abu ya dauke musu hankali ga musu lokaci fa yayi ku zo ku yi sallah lokacin za su tashi su kama kintsawa to ala akalla ka ba su minti 5 zuwa 10 su kintsa su wannan ita ce sunna amma mutane sai suka saba ma wannan kuma wani da gayya so yake kawai ya je ya gama kiran sallah ya tada iqama wasu sun rasa sallar ma wannan ba daidai bane
tumalallahi sakal alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi ku mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 14 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma dan shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh